sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce mukan tsuguna, wato mu yi kwance-kwancen da aka yi sa daure domin an karar da mahukunta tare da wayar da kan talaka. Kamar kowane mako, sunana Muzammil Ibrahim ya kasai da zan jara gamar wannan shiri na daurin boye. To alhamdulillah mai sauraro, kamar yadda aka saba ji a cikin wannan daki a yanzu haka, akwai abokan burmun na gaba ɗaya sun shigo, akwai Dr. Abdulsalam Muhammad Kani daga College of Al-Tirimi, masani a fannin tattalin arziki. Dr. barka da zuwa.
Assalamu alaikum malam Muzammil.
Akwai kuma Honorable Amanullah Ahmad Muhammad, masani a fannin tattalin arziki shi ma, kuma mai yawan bincike akan abubuwan da suka shafi ƙasa na yau da kullum. Honorable barka da zuwa.
Assalamu alaikum Muzammil.
Sai kuma masana doka barista Umar Usman Dan Baito, wacce aka ce sun cika gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Barista barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. To bai sauraro kafin shirin na mai dora, ba zan daina korafi ba. An yi tafiye-tafiye har yau ba wanda ya kawo mun tsara ba. Yau fadin na guda biyu ne. Akwai na honorable director. Doctor ya je India. Ko gidan Sharu kan Beleka ya je ya kai gaisuwa ta ba?
Eh,
ban san ina fara ba.
Abin da doctor ya ce sanyi ne ya gigito shi ya koma.
Wallahi ba shiri.
Tana can. Sai ya koma zai tode ita.
To ni dai ban san inda masana tattalin arziki suke magana da yawun masana tattalin arziki ba sai a yau. To Allah ya bai mana director lafi. Allah ya sa sanyin ya ragu na India. A koma a cigaba da gashi. To bai sauraro kamar yadda ka ji a makon da ya gabata mun kwaso batutuwa, amma lokaci bai yi ba. Tilas muka gimtse muka ce a wannan mako zamu dora akan sauran batutuwan. Akwai batu da muka tashi da shi kafin mu sauka kan wayancan na ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka wato gwamnatin tarayya ta bada umarni kamfanonukan da suke samar da wutar lantarki su yi, wanda aka ce kasan ya ƙaru da wajen kaso 70 da wani abu cikin 100. Wannan ke nuna cewa duk wanda yake biyan kuɗin wuta a Najeriya yanzu kuɗin wutarsa zai kusan ninkuwa. To ya aka yi kaiwa a ragaya ga masana tattalin arziki za su gaya mana, ga kuma masana doka ya batun doka ƙari take ma irin wannan. Bari mu fara da Dr. Asijo. Mun yi ta bature kamar yadda aka saba tunda kai kikan zauna a hannun dama na.
Ai kai malamin Turanci.
A dai kenan kuna na shiru nake.
Malamin Turanci ne
kai. Ban sani ba. Wannan ƙarin kuɗin wutar lantarkin da gwamnatin tarayya ta dau dan ba za ta yi har ta ba da umarni ma a yi ƙarin kai tsaye. Ya ka kalle shi ta fuskar tattalin arziki?
To malam Muzammil, nan wajen abubuwa ne guda biyu ya kamata mu kalla. Na dai farko a nan ɗin nan mun sha faɗa cewa ita mas'ala ta wutar lantarki inda a ce za mu samar da ita a Najeriya ta tsaya da gindinta, za mu iya cewa matsaloli da dama da Najeriya suke fuskanta za su iya tafiya. Idan ka kalla wannan mas'alar ta rashin aikin yi, wannan mas'alar ta talauci kimanin kaso 61 da dugo 1 da ake da shi, za mu iya cewa da wutar lantarki za ta samu a Najeriya da masana'antu da kamfanoni za su numfasa. Idan suka numfasa, mutane da dama a Najeriya za su samu ayyukan yi. Saboda haka a nan wajen abubuwa guda biyu ne na kalla. Na dai farko, wannan mas'ala ta zancen a ce za a yi ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya bai ma taso ba. Domin kakkamanta akwai wani lokaci da a nan wajen ni da honorable mun yi dogon sharhi akan ƙididdigar kuɗaɗe iri daban-daban-daban da aka bawa ɓangaren discos da ɓangaren gemcos da ita kanta TCN ɗin gabaki ɗayansu. To amma wannan abin bai canza zani ba. Saboda haka abin da ya kamata a yi a wannan yanayin da ake ciki ba ƙarin wutar lantarki ya kamata a yi a Najeriya ba. Kamata ya yi a bari wutar lantarkin ta tsaya da gindinta. Idan wutar ta samu mutane suka da cikin hayyacinsu, to koda gwamnati ta zo da maganar ƙarin kuɗin lantarki babu wanda zai koka ga a cikin al'ummar Najeriya. Amma wannan yanayin da ake ciki ga tsadar kayayyakin abinci, abin da ake ce inflation, kimanin kaso 11 ina jin da dugo 3 ko da dugo 9 ga wannan matsalar ta abin da ya shafi minimum wage. Ana cewa a dawo da bako ya sha ruwan kwai. Shi kansa maganar minimum wage din da ake yi, canjin da ma'aikata suka yi tunanin za a samu, ba a same shi ba. Saboda haka a wannan yanayin da ake ciki ba ƙarin kuɗin wutar lantarki ya kamata a yi ba. Kuma mun gamsu 100% wutar lantarki tana da alaƙa da numfasawan tattalin arzikin Najeriya.
To bari je ga honorable amanu lamar muhammad ka sha kokawa kai ma da kanka akan batun matsalar wutar lantarki kuma kwatsam sai muka ji wannan ƙari ya kaji wannan ƙari honorable
to muzammil tsakani da Allah from day one tun daga ranar farko lokacin da za a sai da nefa muka ce cuta ce fraud ne saboda ba inda za a je duk abubuwan nan da aka sai da su baki daya in banda haifar da talauci ba abin da suka yi wa kasan nan ba wani ci gaba da aka samu magana da muke ta privatization a lokacin da ake magana sai da ita ma akwai minista ya taba kawo ziyara fada ado bayero yana switch aka dauke wutan nan
a lokacin nan
a freedom muka yi
amsa ai bayar
muka yi wani kira ai ba amsa saboda haka abinda muka dauka da shugaban kasa yazo da yake cewa shi bai san wata gate ko ba bai san disco ba bai san kowa ba shine fa ya sani na dauka zai revisiting wato zai yi waiwai a dan tafiya ya kalli magana privatization na nefa din nan gwamnati ta karba abinta ta zo ta cigaba da sarrafa wannan bangare muzammil abin da yake faruwa kamar yadda kaji shugaban kasa yace where is the power shugaban kasa guda yace ina wutar amma saboda duk wanda aka ba su amana ta abin da ake cewa regulatory agencies din nan sai kaga shi abin da ya dauka wannan company ko regulatory agency kayansa ne dukiyarsa ce abin da ya ga dama zai yi muzammil barin baka example in ka dauko regulatory bodies din nan da waɗannan kamfanoni cartel ne
menene cartel kana yawan fada
yawa cartel shine watin da ni da kai muna business guda daya mu hada baki ko ba gane ba kullun mu cuce kasan mu mu ci amanar kasan mu sannan kuma wanda zai saka mana ido ko ba gane ba duk yadda zamu mu ga ya dawo gindin mu abinda muke so shi zai yi ka gane shine cartel shine na fada maka da regulatory bodies din da su bakin su daya misali in ka duba duk duniya ba kasar da aka taɓe mata ƙarin ta weekend sai a Najeriya kuma abin da ya ba su wannan watin dama ko kuma su ga sun isa su yi wannan shine speech na shugaban kasa da yi ko kuma takarda da ya rubuto wasiƙa ta sabuwar shekara a ciki shine yake maganar za su ci gaba da gayyato ƴan kasuwa su shigo harkar ba da wuta da sauransu wannan shine emboldening din ita NERC din nan watin abin da ake ce mata Nigeria Electricity Regulatory Commission yawa wanda ita ce ya kamata ta kula tsakanin gwamnati tsakanin kuma mu kan zumas
amma me alakanta wancan karin kudin da jawabin shugaban kasa
yau ashi da nake faɗa maka ai wannan abin da suka gani ka san ita NERC din ta yi barazana ta ba su wata biyu discourse din guda takwas ku zo ku kare kanku saboda duk abin da aka yarjejeniya da muka yi da ku ta shekara biyar ba wanda kuka cika guda ɗaya kun gaza saboda haka zamu kwace lasisin ku kaga suka kulle kofa suka abinda suka yi duk wanda ka sani kamar misali ɗan kudu sun fara zuba ruwa ma kasa suna sha
saboda me
saboda jin dadi za a kwace waɗannan lasisuka ni kuma anan nake cewa yara ku daina murna
karanka ya kama zaki su ɗan kudu
to muke cewa ku bari ku ga outcome din saboda ni na san abinda zai haifar kenan kuma haka ya haifar sai gashi da NERC din da discourse din yayin sun zo uwarsu daya ubansu daya mutanen da akwai agreement abinda ake cewa maito duk waɗannan ba za a ƙarin kuta ba muzammil sai bayan shekara biyar a lokacin da aka sai da nefa zuwa yau an yi ƙarin wuta su uku an ƙara mana kuɗin wuta ba 300%
kaso 300
shi yasa nake faɗa maka cartel ne kamar yadda standard organization da importers komi ake kawo maka substandard
mara quality
haka in ka duba bankaren banki da central bank da NDIC da bankuna bakin su daya in ka ɗauko PPRA ko ba gane ba da NNPC da oil marketers bakin su daya
wato da hukumar take samarwar da mai sa idan
da mai sa idan
ya kure tsawata
yawa bakin su daya ko ba gane ba shi yasa duk duniya ba kasar da ake cuta ake zalunta da kuma dan kasa irin Najeriya me dalilin ƙara kuɗin wutan nan kuma a zo a ce wai an maka farashin wuta akan dala
dala ake amfani
da dala ake amfani suka yi amfani da exchange na dala na 309 ba ma 305 ba sannan suka yi amfani da kuɗin gas akan dala 3 ko ba gane ba da cent 13 standard cubic feet kar ka manta gas din na flaring din su ake muzammil a banza ake kona shi abinda muke bin waɗannan marketers din wanda suke kona gas din nan muna bin su kudi dala biliyan 12 na flaring gas sun ki biya
na konawar
sannan gas din nan a kasan mu ake yi sannan kasan nan ita ce number one capital poverty na duniya
kasar da tafi kowace kasar talauci a duniya
ya kamata a zo ana mata magana gas a dala dukiyarka kayanka ba magana ma naira kaga wannan cin amana kasa ne sannan mahangar tattalin arziki muzammil akwai magana VAT akwai magana inflation
haraji da
hawa kai kuma kake cewa ina so in fitar da miliyan 100 bashi daga cikin talauci ba bashi ba ta yaya zakai ka fitar da su a wannan karakarin wutar kashi 78 kuma bangaren wutar nan akwai abin da ake cewa hydro ita kuma hydro da Allah yake wada ruwan kyauta ita kuma nawa ne kudin ta ba a saka lissafin hydro ba ruwa to sai ka kasa ganewa sannan in kai yo kasa kasa yo muna da shugaban kasa muna da minister na mines na power sorry sai kaga kudin nan kuma abin da yan kudi suke biya yafi sauki akan mu mutanen arewa da muke biya sannan in ka duba abin takeici mutanen mu ba abin takeici ba suka yi wa kansu kiyamu ne da Bayelsa State suka kuka kura suka je suka kunna office din nan na distribution companies din su so abin da gwamnati ya kamata ta dawo duk me sun ya zuba hannun jari ya zuba a generation ta karbo wannan distribution din dan ba za su iya ba
amma honorable kafin je ga barista na ka fada wata magana
na'am
kace yan arewa sun fi biyan kudin wuta fiye da yan kudu
eh
ya abun yake
to shine in ka je ka duba rates din ka gani za ka ga rates din da aka fitar za ka ga da tsohon da new rates din still mun fi biyan kudin wuta
mun fi samu ne
ban a sun fi mu samu akan mu amma mun fi biyan kudin wutar da tsada
mun fi sha da tsada
saboda kaga duk waɗannan abubuwa kaga ne duk waɗannan abubuwa muzammil ya kamata a ce ana dubawa you know sannan in ka duba ka tobarar da aka dinga yanzu in ka duba magana embed din nan magana REA din nan maganar su ba da mita saboda fa gata fa fashola sai ya dauke magana mita yana cikin agreement din ya samu kamfanonuwa ko bagane tan yana da kishin mutanen sa ya musu aka ba su bashi na bankuna suka zo yanzu na mitocin nan aka dauke wa ita discourse su ya kamata su ba da mita sannan in ka duba aka ce maganar karkara ya ake ce local government an dauke musu sauta a local government ake agency saboda gata fa
dindin afaranta musu
dan afaranta musu sannan na ukun su muzammil in yau kaso transformer zaka hada ta kaga abin da zaka hada transformer sai ka biya su discourse din nan kuma baki daya na fada maka in gwamnati ce ta kawo sai ka biya in constituency project ne zo sai ka biya in kudi kuka hada ba su kuka taimaka amma sai ka biya tunda aka sayar da nepa din nan ba wani distribution company da sai transformer guda 100 duk kasar nan ya saka al'umman Najeriya
sai na gwamnati
eh sai gwamnati sai kuma irin constituency project din nan
al'umma da
NCA to mutanen suka ce akwai technical akwai financial capability
Allah ya soke
amin amin
bari je ga barista duk waɗannan abubuwan suna da alaka da doka tunda ba za ka yi wani abu ba ka aiwatar da shi sai doka ta baka dama ya akai akai wa ragaya barista ta fuskar doka har ake samun ma wannan abun karakaran nan ba alaka yi doka ne ko dokar ce ma ta ba su dama su yi wannan
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim maji muzambil kamar inda muka sani ita wutar lantarki to yanzu ta zama wani part and parcel din rayuwar dan adam
jini da tsoka
ma'ana ta zama jini da tsoka duk dan adam ba zai iya rayuwa mai dadi ta ci gaba ba tare da wutar lantarki ba to sanin wannan muhimmancin wutar lantarki shi isa har majalisar dinkin duniya ta ba da wani kuduri cewa babu wata ƙasa da arbitrarily za ta zo kawai kai tsaye ta ce ta ƙara wa al'umma kudin wuta ba tare da an yi la'akari da matakai da kuma inda halin al'umma yake ciki ba to wannan ƙarin kudin wutar da aka yi zaka ga to irin kudirin da majalisar dinkin duniya ta yi na cewa ba ta yadda ba wanda kuma Najeriya tana cikin kunshin kasashen da suke members din majalisar dinkin duniya kuma akan wannan kudirin ake to saboda haka wannan shi yasa akwai irin wannan hukuma Siraf mai yaki da cin hanci da rashawa ta yi barazana cewa za ta shigar da gwamnatin Najeriya da kuma kamfaninnuka na wutar lantarki gaban kotu har sai an janye wannan yunkuri da ake yi na ƙara kuɗin man fetur wanda kuma already a yanzu akwai wata ƙungiya ta kula da haƙƙin ɗan adam da ake ce mata Human Rights Foundation already sun je sun shigar da ƙara a Lagos sun nemi order cewa kotu ta dakatar da shi wannan ƙarin kuɗin wutar lantarki da ake yi to saboda haka kotu ta ce a saurara ai maintaining din status quo ante
a tsaya yadda ake
a tsaya yadda ake
ba za a karbi ƙarin kuɗin ba kuma ba za a yi wani abu ba
eh kada a ƙara kuɗi a tsaya inda yake har sai an saurari motion on notice to kuma haji muzammil idan ka kalli wannan issue din ƙarin kuɗin wuta ta wani gefen su al'umma har yau bamu gane cewa illar da wannan ƙarin wutar zai yi wa mutane ba ka san yanzu da a ce kuɗin mai za a ƙara to da tunu ko ina ana burari
ana surutu
saboda shi mai in aka kara kowa a jikinsa zai
wato ƴan Najeriya ma ba su fuskanci matsalar karin ba
to ai kaga kullun cewa ake kamfaninnukan mu sun durkushe saboda ba wutar lantarki kullun cewa ake rayuwa tana ƙara yi wa talaka tsada saboda kamfaninnukan mu ba sa iya producing din kayayyaki inda ya kamata to dan kadan din da muke da su waɗanda suke ayyuka a kamfanin nan da zarar fa an ƙara kuɗin lantarki to fa su sun fi ungwannin talakawa shan wuta saboda haka kaga za su ƙara bada haraji ne na wutar lantarki shi kuma komai kankantar kashe kuɗi da dan kasuwa yi a wajen kera abin da yake siyarwa to fushin kaza huce kan dami ne to saboda haka wannan ƙara kuɗin wutar lantarki da za a yi a ƙarshe musiba akan talakawa ƴan Najeriya za ta ƙare mai yin takalmi sai ya ƙara kuɗin takalmi mai jakan makaranta sai ya ƙara kuɗin jaka mai littattafa duk wani abu da ka sani
inda komai da wutar ake yin
komai da wuta ake kamar inda ka san ƙara man fetur yana ƙara kawo matsala a rayuwa haka wannan ƙara kuɗin wutar lantarkin zai haifar wa da talakawa matsaloli a Najeriya to shi yasa muke kira da gwamnati ta ƙara tunani akan wannan batun da ake yi na ƙarin wutar lantarki saboda kaga yanzu idan aka ƙara wannan wutar lantarki komai idan ya zamanto ya su karo ketin
wato ya shalalle ku
farashin sa zai tashin goren zai tashin goren zabi wanda zai zamanto abubuwan basic necessities na rayuwa abubuwan da yake wajibi akan talakai ba zai iya ba sannan kuma kaga idan muka yi la'akari akan wannan shi yasa kullun zaka ga ana kiraye kiraye cewa wannan ciwo bashi da ake yi bashi da alkhairi ga Najeriya saboda zaka ga wani sa'in ai in aka baka bashi bacin collateral bacin alkawari da zaka yi cewa ka bada kaza da kaza da kaza naka jingina to su fa tura wannan suna sa sharadi kuma a irin sharadan da suke sawa sharadai ne da kullun zasu jefa rayuwar talaka a cikin musiba zasu ce a rage kudin da tallafin da gwamnati take ba ilimi gwamnati ta rage tallafin da take ba lafiya a ƙara kudin mai duk irin waɗannan abubuwan zaka ga a cire tallafi na kaza duk abin da zai amfanar da talaka shi ake cewa a janye duk abin da zai cutar da talaka ya hana talaka face zumfawa izamanto masuliyar da take gaban talaka na masalolin sa na yau da gobe ba zai iya kau da su ba to saboda haka muna kira ga gwamnati ta janye daga wannan yunkurin da ake na ƙara kuɗin wutar lantarki
kuma a gurguje malam Muzammil ya binciken da aka ce za a yi na 16 billion US dollars
kuɗin da gwamnatin Obasanjo ta tsara
ina wannan kuɗin yake ina wannan kuɗin shi shugaban kasa ne ya ce where is the power
where is the power
ko where is the power
wutar nan
ba shi na sa abin da ya faɗa kenan ina waɗannan abubuwan suke kuma yanzu ka kalli ita kanta mas'alar wutar lantarki ina magana kuɗi kimanin trillion 1 da wajen billion 200 an ba su subsidy an ba su bill an ba su waye abubuwa iri kuma yanzu ka
na fuskance ka wannan maganganu da shugaban kasa yake yi na cewa waya is the power za ina wutar lantarki za a binciki gwamnatin Obasanjo 16 billion
US dollars
da aka kashe a kokarin gyara wutar lantarki tunda wutar lantarkin nan bata gyaru ba to ni a inda na fahimta statement ne na siyasa political statement ne saboda Obasanjo yana daga cikin mutanen da suka fita kurawo gwamnatin nan akan fadar
gaskiya
saboda haka idan ta yi ba daidai ba zai fito ice an kamar yanzu lokacin
da aka yi wannan da aka yi wannan ai ya dan yi shiru
ya dan da yi wannan yan shiru kaga Obasanjo ne idin ga burarin me isa an zargi sakataren gwamnatin tarayya da almundahana akan kudin ciyawar kamp din yan gudun hijira surutun da i na karshe shi yasa aka ce an cire Babacin Lawal surutun da i shi yasa aka ce Babacin Lawal
yana da kashi a gindinsa bara a
to saboda haka sai suka ce sai suka tabo shi to kuma tunda aka yi wannan ishuru to zaka ga zancen wai za a binkici cewa ina akai almundanar 16 billion dollars to ba da gaske bane magana ta siyasa
kuma kaga kuma kaga dai a gurguje ka kalli shi maganar da ministan wutar lantarki yayi akan fashola ya ce an kai shi a mashin ya karasa wajen ya ce ko share wajen ba a yi ba shi kuma fashola a wancan lokacin ya ce ana yin aikin kuma har yanzu gwamnatin tarayya shugaban kasa bai magantu akan wannan abun ba ka kalli kuma wayannan shugabannin da yace ya dakatar da su ya cire su sai gashi bayan Tinubu a yau yaje ga shugaban kasa sai gashi washe gari an ce an maida su kan kujerun su
daya daga cikin
wanda suke rike da
ake akwai NBET da REA mata ne guda biyu
so kaga aka ce an maida su dayan ma aka ce an dauke ta an maida ita bangaren minista kuɗi wannan shine a gurguje
kafin da dawo ga Dr. Honorable har yanzu dai akan maganar wutar lantarkin nan
na'am
karin nan wai ba za a yi musu uzuri bane cewa sai da kuɗi ne za a iya samar da wannan wutar idan ba samar da kuɗin ba ai ba za a zo a samu wutar ba in dai har ba kuɗi
to ba haka bane Muzambil lokacin General Sani Abacha Allah ya ji kansa da rahama NITEL da NEPA they are fully commercialized su suke biyan
kasuwantar da su
su suke biyan albashin su su suke daukar ma'aikatan su su suke promoting ma'aikatan su su suke duk abin da ka sai ne suke tafi da harkokin su kuma suke azurtar da ƴan kasar nan a lokacin sai a baka kwangila ta transformer oil ta cable ta wane ne kai arziki haka a Nitel manyan ayyuka kaman generation din nan su ne ake ce musu capital expenditure ita ko gwamnati tarayya take amma abubuwa da ake tafiya yau da gobe yau da kullum ka gane kaman da faɗa maka cable transformers da sauran su duk waɗannan ne fa ita take neman kuɗin ta ita take kuma take biyan dan kwangila Muzammil saboda haka ka duba na faɗa maka a shekara biyar abinda suka lashe waɗannan discos da gencos 1.5 trillion
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 babu wajen nan billion 500
ya billion 500
to
trillion ake maka zance
trillion
ana maka zance dala billion 6 to suka lashe a shekara biyar babu wuta babu dalilin su tun daga 1980 na fada maka zuwa yau ba a ba ne fa waɗannan
kudin da sunan me ake ba su kudin
wai da sunan me ake cewa abin nan subsidy
subsidy
da sunan bailout da sunan ka san ita wannan gwamnati kullun akwai ne suna take kaman magana subsidy ne tace ita ba subsidy take ba under recovery
under recovery
to kullun sai a canja wa gambo a canja wa to suna a canja wa gambo kafa to kullun a haka ake ta tafiya kaman yadda doctor yake fada manyan masu laifi guda biyu jam ita wannan mata guda biyu an kore su minister kaga dai ba zai kore su da ka ba amma aka watsa mushi kasa a ido aka dawo da su je aka dawo da
prime minister ya kore su
prime minister ya kore su
prime minister
ke kuma na fada maka an same su da badakala kala kala a wannan nake fada wa mutanen arewa san kansu anan aka kori Manir Gwarzo ba wanda ya magana
akai shiru
kuma ya tafi court ya ci case din sa har yanzu shiru
ba wanda ya saki
ba wanda ya dawo da shi kuma akan maganar bance kai kawai na cin hanci da rashawa aka ce kai yayi amma yau ga su yarba guda biyu an kore su
sun yi laifin
duk an dawo da su
sabatan
ya dawo abin
da dawo suka dana biyu kwana daya bayan ziyarar
sai kuma ma aka kara kuma dayan ma na fada maka akai promoting din ta ko ba gane
bayan
yau wata aka karbi resignation din su za ta fi majalisar dinkin duniya to maganar hutan nan da muke ta zance kamar yadda doctor ya bayani barista ya bayani ita ce na fada maka kashin bayan tattalin arzikin kowace irin kasa to amma we are not serious yanzu maganar nan da ake yi na mambila din nan ya kamata a yi magana bashi akwai kudi ne MTN $1 billion wanda muka yi musu tara suna nan me ake da wannan
kudin sun bayar
ina kudin da suka fita ta hannun shi CBN gwamnati
kware da gaske akwai dala biliyan 8 da suka fitar da shi ai shi sai na faɗa maka doctor Katel
ne wai MFL nan wai kaga wai shine akan kudi
Katel ne kuma MTN din nan kuma baka sani ba doctor MTN din nan akwai ƙara ban san inda ta kwaye gari ba akwai haraji da basu biya mu ba $2 billion to in kana tattaro wannan kudin babu dalilin da za a ciwo bashin sisin kwabo a ce za a yi magana yawa balle a ce za a sa mana sarri kuma a ce za a yi wata wuta ta mambila in ka dauko magana telecom sector kadai
wannan sadarwa
wallahi tallahi na faɗa maka ya isa ya rike tattalin arzikin kasar nan ba tare da an ciwo wannan ba su sukan ba
don Allah ya kyauta abubuwan da yawa mu je ga batu na gaba doctor zan fara ta kai kafin je ga barista ana tsaka da wannan yanayin sai muka ji wani sabon labari a kokarin gwamnati na farfado da tattalin arziki gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta shiga wata yarjejeniya da kasashen yammacin Afirka cewa za a yi wani kuɗi kwaya daya wanda duk kasashen da suke cikin wannan tsarin duk kasar da ka shiga zaka kashe wannan kuɗi ciki har da Najeriya bayan fitar wannan rahoto mun ji masana tattalin arziki suna gargadin Najeriya cewa ahir ta shiga wannan tsari ba tare da ta zo da masana tattalin arziki sun gaya mata illoli da kuma abubuwan da suke cikin alfanu ba ya ka kalli wannan batu
to abu na farko mu fara kallon abin da ake cewa ECOWAS din nan Economic Community of West African State ma'ana gamayyar kasashe da suke Afirka ta yamma domin bunƙasa tattalin arzikin kasar su a gurguje kasashe ne ake da su guda 15 takwas a cikin su renan kasar Faransa ne 7 a cikin su renan Ingila ne duk da sun ce akwai 2 a wata ruwaya an ce renan kasar Portugal ne to Malam Muzammil domin mu fuskanci me yasa Najeriya ta kiyarda ta shiga cikin wannan sharadin yana da kyau mu fuskanta cewa in ka dauki Afirka ta yamma gabaki daya bincike ya tabbatar da cewa al'ummar yankin gaba daya mutane ne miliyan 400 kaga sai ka ce Najeriya ita kadai mu ne kimanin kaso 50 na gaba daya al'ummar da take Afirka ta yamma
miliyan 400 muna da miliyan 200
mu muna da miliyan 200 kaga mu ne kamar rabin wannan al'umma shi yasa in ka kalla in ka je Kamaru zaka ga ƴan Najeriya da suke a zaune a wannan wajen mun kai kimanin mutane miliyan 3 in ka je Cote d'Ivoire mun kai kimanin miliyan 2 ba a uwa uba abin da ya shafi a Niger kusan kaso 30 na mazauna wajen mutanen Najeriya ne to idan ka dauki ita dai wannan abin da ake cewa ECOWAS din ma'ana kasashen Afirka ta yamma idan ka dauki abin da ake cewa karfin tattalin arzikin kasa fiye da kaso 75 na hada-hadar da ake yi tana Najeriya in ka dauki abin da ake cewa foreign reserve lalita ta ketare to in ka hada su gabaki daya Najeriya ta gota su da kimanin kaso 60 to a gurguje in ka dauki wannan abin da ake cewa shi eco din in ka koma tarihi fiye da shekara 30 baya kasashen Afirka ta yamma suka ce ya kamata mu koyi abin da ake cewa euro wannan European Union
European
ya kamata mu koyi tsarin da kasashen Turai suka yi mu samar da kuɗi na bai ɗaya da zamu rika amfani da shi abin bai yi ba shekara ta 2002 aka so a aiwatar da abin bai yi ba kimanin sau 6 ana zama za a yi abin bai yi ba sai daga baya dab da ƙarshen shekarar nan da ta fita sai ga sanarwa cewa ɗaya ga wata na shekara ta 2020 kasashe guda 8 sun yanke shawarar za su so mai yin amfani da wannan kuɗi da ake cewa eco kuma kakkamanta shi eco din an dora darajar sa ne akan abin da ake cewa euro darajar sa daya da euro kaga euro a satin da ya wuce ya kai kimanin naira 406 abin da aka dora shi akai kenan kuma a gurguje yana da kyau mu fuskanci menene alfanin da yake tattare da wannan tsarin na dai farko zai sauwaka cinikayya hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashen Afirka da ake da su gabaki daya a gurguje idan ka dauko maganar me yasa Najeriya yanzu yana da kyau ka gane fa an soma amfani da eco yanzu an fara amfani da shi a kasashe guda 8 Niger tana ciki Benin tana ciki Togo tana ciki Ghana ta ce ta nemi sifatan alheri tana kuma nazarin abin saboda haka a gurguje yana da kyau mu gane cewa Najeriya ba ci ate ba za ta shiga ba a tabakin minista kuɗi ta ce Najeriya tana yin nazarin wannan yanayin kafin ta tsallaka ciki a gurguje kadan daga cikin abubuwan da yasa Najeriya shakku ta kiyadda ta shiga cikin wannan abin na farko idan ka kalla akwai waɗansu sharuɗa da aka gindaya cewa dukkanin ƙasar da take son ta shiga wannan tsari na eco sai ta cika Najeriya bata cika mafi yawancin waɗannan sharuɗan ba kadan daga ciki ba a son a hawa farashi ya gota kaso 9 a Najeriya kaso 11 ne da dugo wani abu ba a son gibin kasafin kuɗinka ya wuce kaso 4 Najeriya muna da gibin kasafin kuɗi na kimanin trillion 2 da doriya kaga maganar kaso 20 ake yi ko sama da haka ma in ka dauka na shi a kasafin kuɗin akwai sharuɗa da dama da aka gindaya na farko Najeriya bata cika su ba na biyu yana ɗaya daga cikin sharaɗin wanda yake son zai shiga eco din nan ana son reserve ɗinka da kake da shi kaga mu namu a dola yake to yanzu fa idan muka yadda zai koma eco kuma in ya koma eco nan shine yanzu maganar da ake ita Faransa da tazo tai makalbiya ta shiga cikin abin akai abin a gabanta kuma idan ka kalli kasashen da suka sa hannun gaba ɗayan su Faransa ne banda guda daya gini bisauce ina jin ita kadai ce ba renan Faransa ba saboda haka Najeriya tana ganin idan fa ta shiga wannan tsarin to reserve ɗinka zaka yi sarandaren din sa gawa sai ka ce ga Faransa ko ga gamayyar Turai kuma Najeriya mu ba renan ita wannan bace ba Faransa ba eh kwama chala kenan wannan yana ɗaya daga cikin
da dukiyar mu da biyayyen mu
da komai da komai
mu mika Faransa
komai da komai zai koma eh ka gane ko sannan dadin dadawa akwai magana da Najeriya ta yi cewa ita kanta ECOWAS din nan da ake magana muna da bankuna daban-daban na ECOWAS fiye da shekara 4 by auditing din sa ba Najeriya eh ya kamata a hakikance kowace kasa me take da shi a ciki ana binta bashi ba abinta bashi da abubuwa masu kama da wannan saboda haka malam Muzammil saboda lokaci a gurguje wannan magana ta ECOWAS din nan akwai bukatar Najeriya musamman wannan Economic Advisory Council da aka yi na shugaban kasa akwai bukatar su zauna su yi wa wannan abin kallo na tsanaki ta yaya za a yi in Najeriya za ta shiga ciki ya za mu rika cin soya ba su fara aiki ba
su ko mutun ta talala
honorable ne ce ma ba su fara aiki ba
me suka yi
a'a honorable ne ce ba su fara aiki
ba
a'a ai tambaye ka ne
sun zama ceremonial ni dai haka nake kallon su
ai tambaye ka ne tambaye ka ne honorable ne fada ma tun da yaji
ani ne nace sun zama ceremonial
ya ba
ta ba abin da suka yi ba
So gaskiya ne akwai
mana kudin mutan sun gishiru
gaskiya ne da magana
ba ta tabe su ba an gishiru an tabe neman bashi ba a tuntube su ga vat ba a tuntube su ba
ko ta bar ko kuma ince ta sirri suke
ba a ko an maida su hannun Abba Kyaru ko su ma su da karbar umarni a can tunda an ce din ministan da zai ga shugaban kasa ya tafi can saboda haka a gurguje Malam Muzammil dole Najeriya ta yi wannan abin kallo na tsanaki mu ga in zamu shiga ya zamu mu rika cin ribar sa kamar yadda Germany take amfana da euro din nan sannan yana da kyau inda a ce Najeriya mun zama uwa ta gari ga waɗannan kasashen gaba ɗaya kamata ya ce a dora darajar sa akan ne kamata yadda Najeriya muke rike da raga maka so 75 na tattalin arzikin Afirka ta yamma kamata yayi a ce Najeriya ce za ta bada umarnin me ya kamata a yi amma yanzu a ce an dora darajar sa akan euro kuma kakkamanta ba su waɗannan kasashen da sefa suke amfani kawai sefa aka canza wa suna
ta koma eco
da shi suke amfani gabaki ɗayan su bakwai a cikin su din dama akan tsarin suke sun fuskanci abin kuma idan ka kalla daga darasin da yasa kasar Burtaniya za ta fita daga cikin wannan a ƙarshe in ta kama Najeriya muna nan a ciki amma ba za mu rika amfani da eco ba tunda Burtaniya tana cikin European wannan da aka yi amma ba ta amfani
da wannan
da wani kudin ta suke amfani
bara mu je ga barista ka ji bayanan da doctor ya kwararo akan yadda ma Najeriya ma kamar ba ma ta hanyar ma da ta amfana da wannan abu kuma fa Alhamdu Musa a jawaban sa fa yace Najeriya fa tace nazari take za ta shiga ya ga kallon wannan abu
to ni ta hanyar da na kalli wannan abin ni a fahimta ta a shiga kashe wannan kudin da ake na mai suna eco to alheri zai haifar ga Najeriya
to
saboda ni a fahimta ta ga kuma fahimtar ina tunanin majoritin yan Najeriya nera ta zama kudin banza kullun darajar taruwa take yayi ci a da akwai lokacin da dala silai 7 da cc ci in ka bada nera daya aka baka dala amurka guda daya to sai an baka canjin silai da cc
ka sa aljuka
to amma nera din nan kullun shirinkin take kullun darajar ta kasa take nitsewa take nitsewa take sai da dalar nan ta zo ta koma naira wajen 500 da yan kai kuma a analysis din da satin da iga bata honorable yayi tsokacin cewa in ba sa'a aka ci ba nan da shekara 4 masu zuwa dalar amurka za ta koma daidai da naira 700 to yanzu kuma sai Allah ya kawo wani tagomashin arziki da kudin mu in aka koma eco din nan zai zo ba wai yayi kankankan da dalar amurka ba zai zo i wuce dalar amurka da wajen naira 70 da yan kai to saboda haka kago wannan alheri ne ga Najeriya
amma kafin ka dora zan ma ta tambaya a kwanakin baya mun ga san da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rika yawo kasa a kawo Najeriya dauki tattalin arziki yayi kasa daga cikin kasashen da yaji akwai China sai aka yi wani alƙawari cewa za a daina amfani da dala kuma a koma amfani da kuɗin China ya aka yi America tayi wani menene sai muka shugabanci tayi duk ta shiru
to ai
ta yaya wannan abin zai yi barista
to ni ai abin da yake ni a fahimta ta wannan abin zai amfanar da al'umma kuma kamar inda na ga yamma su ba mu bashin nan kullun ci a suke a rage darajar naira kullun cewa ake a rage darajar naira to wannan rage darajar naira da aka yi over shekara 30 naira ta zama warwar ta zama kamar yayi in ka hada ta da ragowar kudin duniya to fa in muka shiga wannan tsarin wannan duk manubar da aka yi da makirci da kitumurmura Allah ya kawo mana karshen sa ta inda waɗannan turawan ba su zato ba to ba yadda za a yi su kyale mu abin nan in ba ka manta ba a Ghana akwai lokacin da kudin su CD ya zama kamar yayi burodi wannan da zaka siya sai ka ba da CD wajen 10,000 kafin a baka to amma da Allah ya hada su da shugabanni na gari suka zo da wani tsari mai kyau aka rage kamar yanzu denomination din CD 1,000 sai aka maida shi kamar yanzu a ce
ne
kamar yanzu a ce naira 1,000 din nan sai aka rage darajar ta dawo ita ce naira 1 tak kuma abinda naira 1,000 zai iya siyan ma naira 1 dinnan za ta iya siyan ma kamar yanzu a ce haka a Najeriya Malam Umaru Yar Adua Allah ya ji kansa da rahama ya dauko niyyar yayi kofin irin wanda Ghana ta yi aka hana shi to saboda haka wannan abu ne da zai taimaki Najeriya i taimakawa talakawa wannan makirce makircen da turawa suka yi suka nukurkusa naira suka rusa ta sa'ili dai Allah ya kawo mana waraka to mutanen mu ni a fahimta ta ba wai abin da zai faranta talaka ifu suka safsawa a gaba ba a me zai faranta waɗannan tura su kuma turawa ba za su bari mu tafi inda zamu rayuwar talaka da za ta samu walwala da abin nan kuma batun cewa tsakanin ba Faransa ce tare ne mu ba Ingila ce tare mu duk wanda ta jefar da kai a bola sannan tayi kokarin ta haƙa rami ta binne ka in Allah ya fitar da kai ya za a yi ka saka bita
abinda zai biyo baya ake magana sannan kuma da hawa tsarin kai daidai da irin tsarin ka tafi a kansa
Haji Muzambil bari in gaya ma akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa al hikmatu balatul mu'mini wa la yudurruka min ayyi wa'in kharajat ita hikima kamar abu ne na mu'mini da ya bata
duk inda ya ganta
duk inda ya gani zai dauka zai tsinci kansa sai annabi ya ce kuma wa la yudurruka min ayyi wa'in kharajat hikima ba za ta cutar da kai ba in ka tsince ta ko da kai wata irin jaka ta fito saboda haka wannan abun mutukar zai ci da Najeriya gaba zai rage fatarar talauci zai kawo kudin mu yayi daraja yanzu wannan wayar a ce maimakon ka sa 20,000 30,000 40,000 ka so ta kawai zaka je ka kai eco din nan guda uku a baka abin da da sai kai hakilan shekara da shekaru kana taro wannan 80,000 din kaga ai talaka ya samu sauki
Allah ya kyauta
to saboda haka ni a fahimta ta wannan ci gaba ne
baran je ga honorable amanu al-amal muhammad kamar an dan samu sabanin fahimta tsakanin doctor da barista
zan dan yi shari
to masha Allah honorable kai ma kana kan ra'ayin cewa Najeriya ba za ta amfana ba koko kana ga ra'ayin za ta amfana daga
shi abin da nake faɗa ni kamar yadda doctor ya faɗa ya kamata a tsaya ai bincike mai zurfi ka gane kar mi gaggawon shiga wannan because a duk kaidojin da aka shimfida ma na ECOWAS treaty da kuma maganar single currency din nan na ECO kasa ce daya ce kawai
Togo kadai ce ta shiga
sharri ita kadai ce ta
cika
sharri ita kuma France ka gane ta riga ta tsaya ce
Faransa
saboda haka ya za a yi ta fado shine Macron ya fado nan da nan ya cefe
shugaban kasar Faransa
yawa ya samu
wai shi ya kitsa wannan abin kenan
yawa ya dauko a da an kisa hannun ma ya dauko Alassane Ouattara suka ce to nan da nan mun yadda mu guda takwas yanzu mun fara shiga sannan suna neman Ghana ta shigo abinda suke so su yi wa Najeriya politically
a siyasance
and economically
da kuma tattalin
arziki yawa so suke su isolating din Najeriya
a ware Najeriya a gefe
yawa abinda suke so su yi wa Najeriya kenan ka gane baki dai ai mana kofar rago saboda haka ya kamata mu tsaya mu duba abubuwan nan da idan basira kan mu je mu shiga abubuwan nan a makance in aka tsaya aka yi zurfin bincike in alheri ne sai mu shiga kamar yadda barista yake faɗa kudin namu sun zama yayi yanzu sai ka bada naira 85 za a baka 1 CD yanzu a duk Afirka
CD kudin Ghana
kenan kudin Ghana duk Afirka din nan baki daya ina zato currency din mu ya fi kowanne lalacewa a duk Afirka ne
baka mu ne babban yaya
mu ne babban yaya saboda haka a tsaya a duba ko ba gane ba wannan zamu bawo assignment shi doctor assignment muka bashi
na'am
ko ba gane ba ya je yayi research
bincike sosai
yayi bincike ko ba gane ba tsakanin abin da ake cewa currency manipulation the currency markets da duk abubuwan nan mu ga
wannan har makala ba ya kamata doctor ya
ga yau a gani zai haifar da dami ido ko ba zai har ba yayi kuma posting din sa to ita ministan kudi da kuma ma'aikatar
ba dai mu baka sai ya kai mata
tunda
yanzu kafi mu sanin hanya ba
to wannan zaka tafi India ta saboda ka saka musu da wasiƙa
in ma ba zai abin nan ba inda yayi ina yadda inda yayi ka gane na dauki alƙawari zan kai
na kai wato alhamdulillah
abu ga mana sam a karbo mana gashin nan sai mu rubuta mata ko ba gane ba saboda ai ba mu da wata ƙasa da tace Najeriya din nan wannan na fada part of devaluation na naira shi da ce fadda mu cikin musiba da bala kamar yadda barista yake fada sai da naira take 520 saboda haka doctor kai mana nazari daga nan zuwa rana ta yau mu gani
lokacin bai kadan ba ko da yake ana so ai kafin aiwatar da abun ai ka ai wuf aljan Najeriya ta shiga
to Allah sauki
ko ta kuma zama ba
tsala malam muzammil a guruguje
akwai shari'i
naji kana kaman mun samu sabanin a'a we are speaking on the same page ne maka ta bature
me kenan
yawa da ni da barista gabaki daya
abu daya kuke
abu daya muke magana kai ka gane wannan abun
idan aka tsaya aka yi tanajin da ya kamata a ce an yi Najeriya za ta amfana mata
indai an yi
tanajin aka yi tanajin da ya kamata a ce yanzu nawa ce naira in an canza ta zuwa euro 406 euro ya fi daraja 406 sati daya da ya wuce da ƴan kwanaki yanzu ba mu san nawa bane ba saboda haka gane ita Najeriya shakku da abubuwan da take tunani dai farko ita Najeriya mu tabbatar da cewa wajibi ne wannan eco din ya zamanto Afrika ta yamma ce za ta yi managing din sa ma'ana mu kasashen
central bank yana nan
ka gane ai kada mu yadda ba ta France ba a ce kudin yanzu kaga ai waɗannan kasashen da suke amfani da saifa ka'idar fa shine duk cinikayyar da suka yi kaso 50 sai ya tafi wannan asusun duk cinikayyar da suke yi wannan abu sannan ka sani idan bukata ta taso maka kaso 20 za su baka sannan kaso 20 din su za ka yi wa cinikayya saboda haka idan ka kalla wajibi ne Najeriya tunda mu ne uwa a Afrika ta yamma mun fi kowa yawan al'umma mun fi kowa hada hada mun fi kowa dukkanin wani abu da ya kamata ka ambata yanzu idan ka kalla iya shekara ta 2019 a tabakin shi Emefiele wai ya kashe kudi dala biliyan 4 wajen kare darajar naira dala yamana yamana
dala biliyan
dala kare darajar naira kada ta ci gaba da
faduwa
wannan kudin ya kai wa kudin Najeriya
ba wannan sai kai times 3 times 4 ana zancen 1.2 trillion naira kenan
ka gani ba
a iya trillion naira
ka gani liyan bidon na abu
a trillion 1.2
eh da shi aka amfani wajen kare darajar
a iya shekara
darajar ta karu darajar ta karu
a to za ta cewa da ya gashi nan
ba amma darajar naira ta kare ai
so wai ka gane abin da yake fada wannan kudin sun kashe ne kada ta ci gaba da darajar ta ci gaba da faduwa kada ci gaba da faduwa saboda haka a gurguje Malam Muzammil wajibi ne Najeriya ne tunanin ta ina za mu amfana kamar yadda Germany take cin ribar euro sannan abu mai muhimmanci Faransa fa ta shigo ciki idan muka yi sake za su ci gaba da diban dami akala abin da ya kamata Najeriya ta yi mu kirawo kasashen nan guda 15 dama headquarter din ECOWAS din tana nan Najeriya Senegal a nan babban bankin su yake cibiyar kasuwanci tana nan a Ghana mu kirawo su mu zauna sharadin da zamu ginda shine a tabbatar da cewa babban bankin da zai kula da hada-hadan kudaden yana nan Afrika kada a kai shi Germany kada a kai mana
France ita
France Germany wai misali wai tunda Germany a karfin tattalin arziki gaba take da France sune na biyar a duniya mu tabbatar da cewa dai mu na kanmu zami managing din tattalin arzikin kasan mu kada a ce yanzu Nigeria zamu yi surrender reserve din mu a ce a mika France ya zamanto a hannun mu yake mu ga menene abin da ya kamata ai kuma wani tsokaci da lauyoyi suke akan wannan abin wannan abin ba zai tabbata ba sai an yi gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya to ai constitution ya faɗi kudin da za a amfani da shi naira ce shi yasa suke cewa bai kamata Najeriya ta tsaya tana yin garaje ba a tsaya a kalli abin kallo na tsanaki mu ga ta ina ne za mu amfana
Allah ya kyauta a gurguje muna da batu guda daya da ba mu so ta zama mana kwantai afwa mun dauko wani batu mai matukar muhimmanci kuma mun gimtse shi a baya batu na karin kudin karatu da aka yi wa dalibai a Najeriya ina nufin yan uwa na yan university da ni ma ban dade da gama ba
ko a jami'ar Bayero
to a jami'ar Bayero nake so in ce
ima ma ka bana na master ba ma wallahi
a ya kamata ka koma
a zan je na
ko dan ka zama doctor din ne
zan je na kalba amma sai wannan kurar ta lafa eh
kafin zo kanka na san kai ne mai bayani da kai zan karkare zan fara da honorable sannan je ga barista sai muka ji jami'ar Bayero akwai wani karin kudi za a yi wa dalibai za a ninninka da zuma na ji doctor
ba ai ba
an mai da zuma doctor ma ina je na dan bani sata amsa hatta gado da dalibi zai je ya kwana an ninka masa kudi wai space dan guri da aka aje gado ma shi ma sai ka biya wannan bayan ka biya kudin dakin ma da
na shekara sannan shi kansa acceptance letter ita ma sai ka bada 10,000 kaga da 5,000 ne kudi ne ga su to irin wannan musifu ka gane na mahukunta sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muzammil dalili shine duk waɗannan da visits din da lecturers din da mu da kowa dukkan mu na faɗa maka daidai har na gama jami'an nan ban biya naira 700 ba
ina gaba daya
wallahi gaba daya amma yau a zo a ce yau ƴaƴan talakawa wanda suka mora duk wannan tsarin duka kuma gane ba duk kyauta aka kai su turai amma yau waɗannan VC da waɗannan mahukunta makaranta so suke su zo kuma gane ba su dinga gallazawa
ƴaƴan talakawa da kuma al'ummar kasar nan. Wannan ni a yadda na kalli waɗannan al'amura kenan. Amma duk abin da ka sani na recurrent expenditure din nan ya kamata a ce ka gane gwamnati tana ba su ma misali kuma an ce su koma harkar consultancy din nan. Yanzu kamar misali biyu ke akwai engineering department. Ni ban ga kamfanin sa na engineering ba. Ban taba gani suna bidding for contracts ba. Sai a zamu fita consultancy. Ko ba gane ba. Zamu fita bidding za a kada zamu je mu nema, za a kungila zamu je mu nema. Ko ba gane ba. Suna da department din I think na zani architectural department din nan. Zannukan nan mu ba zamu je mu nema ko ba gane ba. Zamu fitar da wani research har ya zuban ga research da jami'a guda ɗaya ta fitar ba a Najeriya wanda sallautawa duniya aka zo aka saya. Ni ban gani ba ban san shi ba. Amma sai a ce kullun yau a talaka ake so a kare wallahi akan wannan karin kudin wata ko wani ya daina wannan karatu kenan. Har abada. Saboda bayi da su bayi da dalilin su iyayensa ba su da su ba su da dalilin su a gidan rediyon nan da ragowar gidajen rediyo ga zaka jarinya ta zo sana dan Allah a bata kudin registration 17,000 wani rashin
sana dan Allah a sa
to wani irin rashin imani ne da rashin tausayi
Allah ya soke barista ban sani ba kai ma ka amfana da ilimin nan kyauta zamanin su
na amfana da shi
to wai yanzu ba zai yi bane a kyautar
tunda kaga mu lokacin da muka yi graduating ba irin lokacin su honorable bane ya dan yi baya-baya kadan amma a wancan lokacin nake ji da hostel da komai registration ina na karshe 2500 ne komai da komai
a lokacin
ran shekara a lokacin nake jin registration din bai fi 1000 ba kuma kudin hostel kudin gado da ake magana a wancan lokacin kaga Obasanjo shi yasa daga naira 80 isu skyrocketing yayi tsalle ikoma naira 4000 to a wannan 4000 muka gama in zaka zauna a hostel da registration bai fi 5000 ba a wancan lokacin
30,000 suke biya da
tashin farko
kudin registration
banda kudin hostel kenan ba
20 zaka biya
to kaga wannan abubuwan da suke faruwa sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi talaka kamar an maida shi gyada a kasar nan
subhanallah
kullun a doke shi tanan a doke shi tanan a matse shi tanan a ƙara kudin mai a ƙara kudin wuta a ƙara kudin karatu kudin asibiti da shauransu kuma ga harajijjika kala-kala in dan kasuwa ne kai state government ta karba local government ta karba federal government ta
karba ga
sin kuma yanzu ya zo
ga kuma wannan bat din duk abin da ka siya baka ma san kana fitar da shi daga jikinka ba amma to saboda haka in ka kallu wannan albashin da ake bayarwa 30,000 wanda yake karbar 30,000 yana da da guda ɗaya a jami'a ta fuskanta biya kudin ruwa biya kudin abinci ya biya kudin
baka magana shinkafa
ya biya kudin mai ya biya kudin shinkafa sannan kuma i dauki 30,000 da yan kai i biya kudin registration da kudin dan sa saboda haka dukan da ake yi wa talaka a Najeriya wallahi idan aka ci gaba da tafiya haka wata ran talaka ba zai iya mikewa ba
Allah ya soke doctor na dagare ka kai mana bincike
ai ba a sanya mike
a suna so sai dai a bincike a hankali ai ba a so kai ga mike
ai duk masu
ya faɗi mutu kuma wa za a murka ai ina faɗa maka ba suka
rufe wannan din discourse ko
wallahi
a bayalisa
kuma Hajji Muzambil masu ba mu bashi shikan nan duk yana daga cikin miyagun sharɗan da suke sawa a rage ilimi ba hidimar ilimi a ƙara kudin mai a ƙara kudin wuta a sai da kaza a sai da kaza
to kuma shine abin tabbata
in ba a ci bashin ba ta ina za a taimaka tura wajen dulkusar da kasa
to Allah ya kyauta doctor a gurguje ka ba mu kididdigar wannan ƙarin kudi da jami'a bayar ta yi mu ji da
malam Muzammil a gurguje
na
dai farko abin da ya shafi registration da ake yi a iya nazarin da nayi canje-canjen da aka samu ba su da yawa wani wajen za ga 200-300 kawai inda ake da matsala ko abubuwan da suka ja hankalin mutane wasu honorable ya faɗa wasu barista ya faɗa na dai farko in ka dauki abin da ake cewa hostel dukkanin dalibin da yake san zai zauna a hostel a jami'a Bayero da yana biyan naira 12,200 ne da naira 90 yanzu an ƙara mai 8,000 kaga ya koma nawa kenan 20,000 da naira 90 idan wanda yake masters ne ko PhD da 12,000 ne da 150 yake biya yanzu an maida shi 25,000 da 150 kaga da dama dan masters da PhD za a ce ai dama ma'aikaci ne ko kalambani ne ya kawo ka kana son ka kamo su ka gane musamman dan PhD ka gane ai ka je ga su daktoci za kai karatu dama mu kake son ka kamo za a ce to koma menene a caje ka abinda ka fada da zuwan nan space din gado ba fa katifa
space
din gado space din gado ba katifa da naira 700 ne
ake biya da naira 90 yanzu ya koma 12 da naira 90 12 airspace din banda ka tifa da wannan da zaka bayar in ka dauki abin da honorable ya fada acceptance fee da ake fada an baka admission kaga dai yanzu ya kamata kamar jami'ar Bayero ana da faculty na me ake cewa computer science da wai da wai yanzu ba kamata ya ce admission letter a sa internet ba na dauki abata ba wai admission letter kadai in za a baka sai ka bada naira 10,000
wai takardar da ake bugawa
wai
ina ake so takardar ne
to wai sanan musu
ko daga
sabangal ake samu ta
a kasani ko
daga wai misali yanzu dai in gaske ne kamar yadda ka gane kamar yadda honorable ya fada in dai a ce mun ci gaba yadda ya kamata admission letter yanzu dai duk kasashen waje duk su India su ina ne ba magana a baka admission letter kai login ka shiga wannan eh kai printing out din abaka to amma yanzu
kuma duk sai ta bata wuce 200,000
yanzu jami'a bayar daga naira 2,500 ya koma ka dashi 10,000 in dan PhD ne kai 15,000 da ɗan masters abinda suke biya kenan sannan bayan wannan akwai sababbin abubuwa da aka shigo da su yanzu ga misali idan kana son a sake baka result da dalibi kaga da in za a bayar ba a karba ko kwabo to yanzu sun shigo da kudi ko in ce a da 500 ne sun mai da shi ne ba
1,000
da abubuwa iri canje da dama da aka yi saboda haka a gurguje Malam Muzammil ni na dan sha banban da barista
da honorable
ya kamata idan an bi taba rawo sai abu ta me ake cewa
mabisau
ka kalli jami'o'in nan ka kalli gwamnatin tarayya tunda gwamnatin nan ta zo ake ta jan kafa akan abin da muke cewa revitalization na university
sake farfado
da su suna buƙatar kudi kimanin trillion daya
a
ba su wa'annan kudaden ba suna da haƙoƙi da suke bi na abin da muke cewa wannan academic allowances ba a ba su ba jami'o'in nan yanzu an sa su a cikin single treasury account ba su da wasu ka gane ai ba su da hanyoyin samun kuɗi kwata kwata yanzu waɗannan jami'o'in kaga idan ka kalla in sun kago da waɗannan abubuwa
ka gane
duk da cewa yanzu muna roƙon jami'ar Bayero inda hali wani satin a samu wani jami'i ko kakakin ya haɗa labaransu ya zo ya ƙara wayar da kan al'umma yanzu kaga hostel kana biyan 12,000 an ce 20,000 wala Allah in yazo zai iya cewa da baka samun wuta awa 24 ka san jami'a bayar an dora ta akan solar to wala Allah yanzu za a rika baka wuta awa
24
wala Allah baka da internet yanzu za su rika sa maka ka gane ko
abin tambaye da shi ne karshe dai
za aka kara mutum
karshe dai an huce akan dalibi kenan
ai ba wai an huce akan dalibi ba
akwai buƙatar su zo su yi mana magana
kana buƙatar hanyoyi daban-daban na samun kudade saboda haka idan wani yazo kakakin su ko wannan wala Allah yana da wasu jawabai da zai kara gamsar da al'umma akan
Allah ya kyauta Dr. Muna godiya da wannan bincike naka a gurguje kafin mu karkare akwai ma'aikatan gwamnatin jihar Kano na lafiya da ake cewa Kano State Sanitation Vanguard mun yi magana akan su wancan makon kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya amsa wannan kira an sake farfado da takardun su na ƙara tabbatar da su tunda yanzu ma'aikatan wucin gadi ne to muna ƙara roƙo ga mai girma gwamna Khadimul Islam wayannan ma'aikata a ƙara tabbatar da su din domin su samu kwanciyar hankali domin sun tabbatar mana ba sa iya bacci a binciken da muka yi wucin gadi ne kuma sun ji labarin mai girma gwamna ya bada umarni a ɗebi ma'aikatan
a can baya mun yi
kira akan wannan
kawai fatan da muke Allah ya sa idan mai girma gwamna ko makusantansa
sun ji a sanar da shi
su yi kokari a gaya wa gwamna a yi abin ta hannunsa kai tsaye
gaskiya ne
ka sa ƴan siyasa
gaskiya ne to a honorable a gurguje sai dai mi sallama da masu haro mun cinye lokacin
to assalamu alaikum ina jiran barista
ta
ina ku da doctor ko na bashi assignment
Abuja ku tafi ku wannan
a maganar kotu
na
maganar karin mutum
gudu muta
shi kuma barista ya mara research akan eco mu tafi wurin minister kudi
to wannan a tafi Abuja a tafi da ni naga yadda ministry din take aiki
naga
wutirki a to me zai hala
jirgin kasan da
ni ma inje ga kabal jirgin
kasa ya tsaya wai naga ana tura shi
akan inje ga kabal ba lokaci barista a gurguje sallama
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to doctor muna godiya sai mako mai kama idan Allah kai mun samu bako da ya kama na ziyara Umar Liman bako ne da ya kama na ziyara masoyin daurin boye Allah mai da kai gida lafiya kafin mu salama masu sauraro shirin daurin boye yana nan a shafin mu na yanar gizo in ana so a ji shi za a shiga www.dalafmkano.com inda za a shiga a ji mu kai tsaye in Allah ya da kuma a ji shirye-shiryen da muke daurawa daga baya Abba Haruna Idris a kowane mako ke sarrafa na'ura domin sada ni da ku Muzammil Ibrahim ya kasance da gabatar nake cewa assalamu alaikum